sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sun yin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsin yau Laraba 22 ga watan Agustan shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan bitar abubuwan da suka faru a cikin mako daya da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar jamhuriyar Niger. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin 'yan Niger da ma sharhin masana dangane da tasirin matakan da kungiyar ECOWAS ta ce za ta dauka kan masu juyin mulkin na Niger.
To wannan mataki da suka doka gaskiya mataki ne wanda samu za mu ce Allah ɗaya ya san inda abin za shi tsaya. In abin ya tsaya hakan ga waɗancan sun ka tsaurara shi ma abin ba a san inda zai tsayawa ba.
A jihar Niger da ke arewacin Najeriya, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu al'ummomi inda suka kashe mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama a ƙananan hukumomin mulkin Mariga da Kwantagora. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe 'yan ƙasarta da kuma 'yan ƙasashen Turai daga Niger a jiya Talata. Kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa matakin kwashe 'yan kasar na zuwa ne sakamakon tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai da kuma rufe iyakokin Nijar na sama. Ma'aikatar ta kuma ce 'yan kasar Faransa ba su iya samun damar barin kasar ba da kansu. Ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani ya faɗa a shafukan sada zumunta a jiya Talata cewa Italiya ita ma za ta tura wa 'yan kasarta da ke birnin Yamai jirgin sama na musamman da zai kwaso su. Jakadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu Washington na nazarin halin da ake ciki a Niger kafin ta yanke shawara akan ko za ta janye sojojinta da ke taimakawa a kasar ko a'a. Nijar dai kasar kawance ce mai muhimmanci a yaki da ta'addanci a yankin. An gabatar da tuhume-tuhume akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya Talata a binciken da ma'aikatar shari'a kasar ke yi akan kokarin da yayi na soke sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 gabanin mummunar tarzomar da magoya bayansa suka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Tuhume-tuhumen sun kunshi hada baki da wasu don yaudarar gwamnatin Amurka da kuma tuntubar waɗanda suka shaida lamarin. Tuhume-tuhumen laifuffukan daban-daban karo na uku da aka gabatar akan tsohon shugaban a yayin da yake neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024 na zuwa ne bayan wani daɗaɗɗen bincike da gwamnatin tarayya ke yi akan kulle-kullen da Trump da abokansa suka yi na neman hana rantsar da sabuwar gwamnati cikin lumana, sannan shi kuma ya ci gaba da zama kan kujerar mulki duk da cewa ya sha kai a zaben da shugaba Joe Biden ya lashe a wannan shekarar. Da Trump ke fuskantar tuhume-tuhume da yawa, tuhumar da aka gabatar akan Trump a jiya Talata ta ja hankali sosai saboda zarge-zargen cewa wani tsohon shugaban ƙasa ya kai wa tushen demokradiyya farmaki a wani yunkuri na ci gaba da rike madafin iko. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Sai dai kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Mako ɗaya kenan da sojoji suka yi juyin mulki tare da bada sanarwar hanɓar da shugaban Nijar Bazoum Mohamed. Abubuwa da dama sun faru a cikin makon, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilin mu Maiduguri Haruna Dauda Biyu.
Hayo yake cika mako guda da juyin mulkin da aka yi wa jamhuriyar Nijar daga cikin kasashen da ke shirya Afirka ta tsakiya. Cikin kasashe 16 da ake da su, wannan za a iya cewa guda hudu na hannun sojojin kasar da yi. Waɗannan kasashe dai sun hada da Mali da Burkina Faso da ginin kuma jamhuriyar Nijar din, wanda a yau din take cika mako guda a hannun sojojin kasar. Tun da kungiyar kasashen ECOWAS suka ɗebo ma kasar Nijar din mako guda da cewa ta yi kokari ta maida mulkin ga hannun farin hula, sai dai sojojin da suke wannan juyin mulki girgi da alamu sun yi kunnan uwar shegu game da wannan umarni da shugaban kungiyar ECOWASin wanda kuma shine shugaban Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bada na cewa sattara kayan su su yi gaba kuma su yi kokarin maida wannan mulki ga hannun farin hula jamhuriyar Niger inda dake kasashe da iyaka daban-daban na lahiyar Afirka na ci gaba da fuskantar barazana daga sauran kasashen duniya ana mulkin demokradiya ne a kasashen duniya da dama kasar Niger da yake amfani da harshen Faransanci a hukumanci sun so mun fuskantar barazanar tashin kayayyakin abinci haka zalika shugaban kasar Chad dake makwabta jamhuriyar Niger din ya soma yunkurin shiga tsakani na kokarin ganin yadda za su sassanta wannan lamari da ake ganin kaman ta ce ba za ci ba ya kwashi tsawon mako guda wanda tun da farko sai da aka yi tabbacin cewa ko sojojin sun karbi wannan mulki ko kuma a'a wanda ka bayyana suka bayyana sunan shugaban wanda zai zagunci wannan mulki na soja ya masu lura da harkokin tsarin mulkin demokradiya ke ganin wannan lamari Yakubu Musa Uba na ɗaya daga cikin wannan mutane ga kuma abin da ke cewa
eh gaskiya abin takeici ne don wasu suna cewa sauran kasashe an juye mulki kaman su Mali Burkina Faso da su Guinea me yasa sai Niger amma abin da nake so mutane su fahimta shine su wayannan kasa ita Niger fa yanzu ne fa aka samu mulki daga farin hula zuwa farin hula cikin nasara amma irin su Mali da sauransu ai shugabannin su ne na da sun gama sabin teno nasu amma sun ki tabiya a shi yasa sojoji suka shigo ita ko na Niger an samu nasara ne na farko a Niger farar hula ba sarar farar hula kuma Bazoum ya zo ya fara aiki kowa na ganin aikin sa amma sojojin na ce matsalan security ne su ba suke maganin security ai su din ne suka gaza su bai kamata su juyi laifin zuwa ga Bazoum ba abun da ya dace kawai shine a zo na sasanta su mika wannan don Niger ta ci gaba.
To ba ma sai haka mai yiwa ne ganin cewa idan suka mika wannan mulki suma ba su sha ba.
Ah za su sha mana ai zama za a tattauna ai alƙawarin da suma sun nuna suna kishin Niger ne sai a nuna musu a wannan hanyar fa ba zai kai ga mutum ta ba. Duk in sun tafi da wannan juyi mulki na tabbata maka nan ba da jima ba wasu ma yanzu haka suna tunanin su sake kifar da wannan gwamnati. Za a fara samu irin abin da aka samu a Somali da sauransu wanda sojoji sun karba mamakon security inganta sai dadda rugujewa.
Sunana Abubakar Sadiq. Duk shugabanni kasashe ko kuma duk wani babba wanda yake jagoran jama'a yayi adalci don ka in ka bincika rashin adalci shi yake jawowa irin wayannan tashe-tashe hankali da wannan gagancewa sojoji na karbin mulkin kasa me wa akwai dan abun da bai dace ba ake yi duk wanda ya zama shugaba to ya kokon yayi kokari ya gan yayi adalci saboda a samu zaman lafiya da kuma cin gaban kasa
sunana Muhammad Abubakar ka duba wannan shugaba da aka yi wa wannan juyin mulki ci gaban da ya kawo ai idan suna da kishin kasa kuma suna son ci gaba musamman ma da ainihin dorewar demokradi ya kamata su bar shi ya gama wa'adin sa abu ne na wanda zamu zauna a tebur in matsaloli suka hango yake da shi da za su bashi ko a rubuce to ko ta hanyar gidan radio ganin shugaba ne wanda yake jin shawara
wasu masu lura da harkokin tsarin mulkin demokradiya a Najeriya kenan ke sharhi game da yadda suke ganin wannan lamari zai kasance Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniya
Jami'an Rasha sun faɗa a jiya Talata cewa wani jirgin sama mara matuki na Ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin Moscow amma makaman kariya ta sama na kasar sun harbo wasu jirage biyu marasa matuki a wajen babban birnin Rasha Magajin garin Moscow Sergey Sobyanin ya faɗa ta kafar Telegram cewa Yanayin harin da aka kai kan benen yayi kama da wanda jiragen sama marasa matuki na Ukraine suka kai a ranar Lahadin da ta gabata. Ba a dai samu rahoton wani ya jakkata ba sakamakon harin na ranar Talata. Ukraine bata cika fitowa fili ta dauki alhakin harare a cikin Rasha ba, amma harharen da take kaiwa na karuwa. Prime Minister kasar Mongolia Oyun Erden da Minister harkokin wajen kasar Batsesek Batmung sun iso nan birnin Washington a jiya Talata don fara ganawa da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da kuma wasu manyan jami'an Amurka a wannan makon. Mataimakiyar shugaban kasa Harris na farin cikin marabtar Prime Minister Oyun Erden na Mongolia a fadar White House a yau 2 ga watan Agusta. Wannan ziyarar za ta nuna ƙarfin dangantakar haɗin gwiwa da ke tsakanin Amurka da Mongolia da kuma aikin da muke yi na zurfafa dangantaka ta fannin siyasa, tattalin arziki da al'adu. A cewar sakatariyar yada labaran Harris, Kristen Allen, a cikin wani sako da aka rubuta a shafin sada zumuntar X, wanda a da ake kira Twitter. Wannan ita ce ziyarar aiki ta farko da wani Prime Minister kasar Mongolia ya kawo Amurka tun shekarar 2018. Ziyarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke ƙara faɗaɗa haɗin gwiwa akan harkokin tsaro a yankin da kuma ma'adanan kasar Mongolia da ke da matukar mahimmanci wajen ƙera kayayyakin fasahar zamani da na makamashin da ake iya sabantawa kamar motocin lantarki masu amfani da batir.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ɗaya daga cikin al'amuran da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a dangane da juyin mulkin soji a jamhuriyar Nijar shine matakan da kungiyar ECOWAS tace za ta ɗauka da suka hada da kakaba takunkumai da batse kasar har ma da yin amfani da karfin soji in hakan ta samu. To sai dai manazarta na ci gaba da bayyana tasirin da hakan kan iya haifarwa kan 'yan kasar da ma na kasashen da ke ɗaukar matakin, kamar da za ku ji a tattaunawar mu da ɗan jarida kuma mai fashin baki Shu'aibu Mungadi.
To yunkuri wannan magana ko kuma yunkuri na tabbatar da demokradiyya a kasashen Afirka abu ne mai kyau, amma dai matakan da kungiyar ECOWAS ta ɗauko matakai ne waɗanda ke da gyara kwarai da gaske. Na farko dai sun sani cewa akwai kasashe uku ko hudu, wato Chadi da Burkina Faso da Mali da Guinea, duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke. To amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba, abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na Chad wanda shi ba zababbe bane. Kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi suke sa ana ganin kamar dai wato kidan waɗansu manyan kasashe ne waɗannan kasashe na Afirka ko shugabannin kasashe na Afirka ke takawa. Tasirin wannan abun ba mai kyau bane ga ita kungiyar ECOWAS, kuma tasirin ba mai kyau bane ga kasashen ECOWAS su kansu. Na farko dai sanin kowa ne kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke riƙe da su kuma suna da iyaka ta ƙud da ƙud da ƙasar Nijar, ba za su ƙyale wato a nuna ma sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar wato ƙarfi ba, domin idan haka ta faru lokacin da aka murƙushe waɗannan sojojin ba mamaki su ma a maida hankali ga na Mali da na Burkina Faso da na Guinea. Saboda haka na san zai wahala kwarai ba su zo suka yi taron dangi suka kama ma ƙasar wato Nijar ba. Abu na biyu, Najeriya wadda ita ce ke bada kashi 70 na bisa 100 na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa, yaushe kuma take da lokaci da kuma karfin sojojin da za su je su daura yaki da wata ƙasa.
To menene tasirin da kake ganin cewa matakan na ECOWAS za su haifar?
Wato idan aka tadda wannan yakin ya barke, ko shakka babu jihohin Najeriya waɗanda ke makwabtaka da Nijar za su ɗanɗana kudarsu, irin jihohin Sokoto, Kebbi, jihohin Yobe da Borno da Kano da Jigawa da Katsina, tabbas wato za su ɗanɗana kudarsu da jihar Zamfara, saboda za hare-hare za su yawa, harkar ta'addancin nan za su yawa. Haɗin kan da ke tsakanin ƙasar Nijar da Najeriya na harkar tsaro a kan iyakokin ƙasa shi ma zai taɓarɓare, kenan za a rinka shigowa da miyagun makamai wato 'yan ta'addan da ke ta'addanci a Najeriya, yanzu za su samu dama su rinka shigowa da miyagun makamai daga Libya da sauran ƙasashen da ake shigo da makamai su biyo ta Nijar ba tare da an taka musu birki ba, saboda akwai wato rashin dangantaka mai kyau tsakanin Najeriya da Nijar ko kuma ana yaki tsakani. Kuma kada Najeriya ta manta da cewa Nijar ta kama ma Najeriya sosai, ta taka rawa kwarai lokacin da Najeriya take yakin basasa, lokacin da wasu kasashe suke hana a shigo da makamai ga sojojin Najeriya. Nijar ta bada kasarta, an bi ta nan an shigo da makamai, sojojinta sun shigo, an yi amfani da abubuwa da dama daga Nijar, an samu haɗin kai domin cin nasarar yakin basasan Najeriya. Yau shi ne za a ce Najeriya za ta zo ta yaƙi Nijar, don haka wannan ba shawara ce mai kyau ba. Abinda dai muke hange shi ne, ko shakka babu waɗannan shugabanni na ƙasashen ECOWAS wato cikinsu ne ya ɗori ruwa ganin ana yawan juyin mulki a wato ƙasashe na ECOWAS, suna jin tsoron ƙila in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta to ko ka shafa manaka ruwa ko kuma a taro a kashe. Abinda yake mafi a'ala shi ne madadin nuna ƙarfi wanda ba ma zai yi ba kuma ba za a ci nasara ba, kuma abinda muke gani akwai ƙasashe na duniya waɗanda suke shirye suke su tallafa ma ƙasar Nijar, musamman ƙasar Rasha, do ko ita kanta Faransa babu wanda zai iya buɗe baki ya ce ba da hannunta aka yi wannan juyin mulki ba. Illa dai al'amari ne na kissa irin ta diplomasiya wanda ba za a yi saurin ganewa a fili ba, amma dai ko menene wato tattaunawa ita ce mafi a'ala a irin wannan lamari, ba wai barazana da nuna ƙarfi ba.
To madalla, wato idan za a iya tunawa a shirin mu na safe mun soma kawo muku tattaunawa da Zara Fagitai da jakadan Nijar a nan Amurka, Mamadou Kyari Liman Cingweri, dangane da yanayin da ƙasar take ciki. A yanzu za mu kawo muku ƙarancin tattaunawar daga inda yake bayani kan shi, wato inda shi ma yake bayani kan illar da matakan kungiyar ECOWAS za su haifar.
Matakin nan da aka ɗauka, zafin shi zamu ji, yanzu ma ana yin zafin shi, talakawa suna yin zafin shi, kudin shinkafa yana ƙaruwa. Electricity Nigeria ne take bamu, da ita muke dogara mu samu electricity, ta ce za ta yanke. Taimakon da muke samu daga ko'ina, abin da ya kama daga America ya kai Union Europeen, ya kai Germany, ya kai Faransa, duka tsayarwa za a yi, zai samu cikin halin muguwa hali. Wannan ko bai kamata ba a yi murnar shi, bai kamata ba a tura jama'anmu cikin irin wannan wahalar a bayan da suke kokowa abin da Allah ya dora mana daga damina ko daga intihari. To shi ne nake kira waɗannan sojojin su yi hankali, su tana da daɗin kansu, daɗin kan mutum guda bai isa ba a ɗora ma ƙasa gaba ɗaya irin wannan wahala.
Shin kana ganin matakan takurawa na tattalin arziki da ECOWAS take ƙoƙarin sanya ma Nijar yanzu za su sa sojojin su miƙa wuya?
Kwarai kuwa ina tsammanin in suna da hankali, inda gaske suna son ƙasanmu, inda gaske suna ƴancin ƙasanmu, inda gaske suna kishin jama'anmu, inda gaske ba su so jama'anmu ta shiga cikin wahala, ai mun ga abin da yake faruwa inda irin wannan takunkumin akai a kauye a wasu ƙasashe. Wahala ne, bakin wahala ne ga talaka, bakin wahala ne ga wanda bai da wani mahuta. To bai kamata ba mutum sai a yi kuskure a duniya, amma in aka yi kuskure jama'a duka duniya, dattijan duniya duka, da malamai, da masu iko, da masu arziki, kowa ya ce maka kuskure kai, sai ka koma hanyar gaskiya. In baka yin haka nan kai ne shaitan, kai ne mai jama jama'a wahala, wannan kuma abin kirki bane.
To ya kake ganin gargadin da kasashen Mali da Burkina Faso suka yi akan cewa za su dafa wa Nijar idan ECOWAS ta tura sojoji kasar?
Wannan babban shirme ne, su sun ce kenan sun fara yaki da duk makwabtanmu, sun fara yaki da jama'a wanda muka yi ba yau ba, ya yi shekara 50 muke zaman arziki, muke alaka da su, za su yaƙe su. A dalilin mi? Su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garin su ya ishe su, su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garin su ya ishe su na dare, ya ishe su na rana. Wannan tashan baki baya tafiyar da ƙasa, wannan tashan baki kamar na ƴan kamar samarin boko baya tafiyar da ƙasa, a mai da hankali a zama dattijai, ai abin da yake ma mutane alheri shi muke so.
To ko baya ga jami'ai da kuma wato masu sharhi akan al'amuran yau da kullum, su kansu ƴan kasar ta Jamhuriyar Niger musamman mazauna kasar Kamaru sun bayyana irin yadda suke fargaba kan tasirin matakan na kungiyar ECOWAS akan masu juyin mulkin na kasar Jamhuriyar Niger. Ga rahoton Muhammad Awal Garba.
ƴan kasar Niger suna ta kokarin tofa albarkacin bakin su kan yin al'amuran da kasar su za ta iya fadawa a ciki. Kasancewar kungiyar ECOWAS ko sai yawo sun yi kokarin ganin cewa za su yi amfani da karfin tuwo wajen kwace mulki daga hannun dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Niger wanda suka kwace zababbiyar gwamnati ta Muhammad Bazoum. Ga abinda ƴan kasar Niger din mazauna kasar Jamhuriyar Kamaru suke fadi.
To lalle akan wannan matsaloli da muke huskanta ko in ce da kasar Niger take huskanta, sai mu ce Ubangiji Allah ya kawo muna saukin shi da yake kowa da duk duniya an nuna musu abin da yake wucewa. Niger yanzu ta shiga cikin wani hali wanda yake an rufe hanyoyi da ayirin kasa da sama, sai mu ce Allah ya hada kanuwan su sozawa su yi aiki mai kyau. Kuma mu muna roko ga duk al'umman Niger su hada kai a zama daya. Sozawa in sun dauka iko a tsaya a dibe su in za su yi aiki mafi alheri kafin su mai da iko a horo hulla.
Sunana Muhammadu Hamisu Sa'idu, Sumagal gidan Melitawa. Lalle wannan juyin mulki da aka yi mukan ba mu ji daɗin hakan nan ba, amma abinda muke fata dai Allah ya sa shi ne mafi alheri gare mu.
Yanzu ya kake ganin idan haka ya faru an da ECOWAS ko sai da yawo suka dauki wannan mataki ga kasar Niger da kuma sojojin kasar Niger?
To wannan mataki da suka doka gaskiya mataki ne wanda zamu ce Allah ɗaya san inda abin za shi tsaya game da wannan mataki da suka doka, saboda in abin ya tayi hakan ga waɗancan sun ka tsaurara shi ma abin ba a san inda zai tsayawa ba.
To yanzu wani kira za ka yi wa bangalori guda biyu da sojoji da kuma su fularen hula?
To lalle kiran da muke musu yanzu mu muna fatan dai a samu a sasanta saboda abin an riga ya faru za a ce.
Haka zalika waɗansu daga cikin 'yan siyasan ƙasar Jamhuriyar Kamaru kamar Alhaji Ali Dana shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kan hanɓarar da gwamnatin Muhammadu Bazoum ɗin da sojojin ƙasar Jamhuriyar Nijar ɗin suka yi. Ga abin da yake faɗi a wannan hirar da muka yi da shi.
Lallai ko wannan abin da ya faru wato ko da in ce juyin mulkin da aka yi a Nijar babu mamaki a ciki. Wato masu lura da siyasan Afrika kam ba za su kasance masu mamakin wani al'amarin ba, domin tun so mi wato ake ce dai akwai wuta a kaba sai to kaga wannan ba zai ba mu kowa mamaki ba, na farko kenan. Na biyu kuma sai ka duba ka ga wani ne yayi wannan juyin mulki, daga ga Ahmadu Abdurrahman na wato mutum ne da Muhammad Yusuf ya dauke shi ya bashi amana tsaro na Bazoum. Wato shi kan shi ya dauke shi a karshe wato ya bashi gaskiya yadda da shi kuma ya bashi amana tsaro fadan masarauta kuma wato da sarkin ma ga gaba ɗayan shi wato shugaban kasa kamar yadda shi ma ya kasance shi yake kare shi. To kaga da duk muke da shi ka kasance wato mutum bai tunani shi kaga kamar cewa wato ba canja dai mutum ba, wato canja mutum aka yi amma ba canja siyasa ba gaskiya. Wato mu muna tuna cewa ma babu laifi ka ga cewa ko da hannun Faransa a ciki da shauransu, domin wannan general nan wanda ya juyi mulkin nan da abubuwa da yawa suna nuna cewa lallai kwana da alaka da kasan Faransa kwarai da gaske.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu rare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akwai da wasu ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Niger da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari kan wasu al'ummomi a ƙananan hukumomin mulkin Mariga da Kwantagora, inda suka kashe mutane uku tare kuma da yin awon gaba da wasu da dama. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
'Yan bindiga sun hallaka akalla mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Rahotanni daga ƙananan hukumomin Mariga da kuma kwanta gora na nuna cewa maharan sun hallaka mutum guda a yankin kamfanin Bobi tare da yin garkuwa da wasu kimanin mutane 13 bayan da suka kora shanu masu tarin yawa da kawowa yanzu ba a gama tantance yawan su ba wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa yayi ƙarin haske akan lamarin
ga mutane da suka kwasa a hannunsu yanzu haka mu kuma yanzu haka tun jiya mutanen mu na saman duci yara kanana da yunwa wallahi wasu na su ma yanzu haka kan yunwa
tun kwashi mutane da yawa nan inda kuke
nan Bobi ba sun dauki mutane a yanzu ya kai mutum 11 kuma ba a gama kididdigewa ba
amma dai ba su kashe kowa ba ko
an kashe mutum daya garin mutan da za su huto
Karamar hukumar Kwanta Gorama bayanai sun nuna cewa maharan sun auka garin kamfanin waya inda suka kashe mutum 2 dake zaman yaya ga wani magidanci mai suna Alhaji Umaru Ori Malam Muhammadu Shehu Kwanta Gora yayi karin haske akan yadda waɗannan yan bindiga suka auka a wannan yankin
nan kamfanin waya na ruga Alhaji Uje kuma da sun kashe musu yara guda sai kuma sun ka dauki dan dayayen shi sun zo nan godon su dauki wasu fulani guda 2 akwai Malam Shehu a Nabani da ya ta da malam Isu al'umma ciya man shi ma sun to gona kuma kan kitar wezo aka dauke su yanzu ga suna hannu
shugaban karamar hukumar Mariga Alhaji Adamu Abbas kasuwar Garba ya tabbatar da yadda yan fashin dajin ke ci gaba da aukawa jama'a a yankin amma ya ce hukumomi na daukar matakai a kansu
mun sa sojojin mu sun tarbe su sun yi fada da su a nan wajen hanyar nan na kirjin zafin Ghana da deputy governor na tabbatar mishi da bayani ya ce insha Allah za a samu yadda aka yi ta koda ta sama ne a farauce su
nan to kuna da adadin mutanen da suka diba ko suka kashe
ba dai labarin mutuwa amma dai an tabbatar mini da nan tsakanin Bobi sun dauki mutane wanda ba a dai gaya mini adadin su ba
da kokarin jin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura amma a lokacin da na tuntubi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya ce zai hada ni da wanda zai yi magana akan lamarin a saboda haka in saurara za a kira ni daga ofishin mataimakin gwamna amma har yanzu a lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani a yanzu dai waɗannan yan bindiga na ƙara kai harahari a sassa daban-daban na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Kasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe 'yan kasarta da kuma 'yan kasashen Turai daga Nijar a jiya Talata kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar. A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa matakin kwashe 'yan kasar na zuwa ne sakamakon tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai da kuma rufe iyakokin Nijar na sama. Ma'aikatar ta kuma ce 'yan kasar Faransa ba su iya samun damar barin kasar ba da kansu. An gabatar da tuhume-tuhume akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya Talata a binciken da ma'aikatar shari'ar kasar ke yi akan kokarin da ya yi na soke sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 gabanin mummunar tarzomar da magoya bayansa suka yi a ginin majalisar dokokin Amurka. Tuhuma-tuhuman sun kunshi hada baki da wasu don yaudarar gwamnatin Amurka da kuma tuntubar waɗanda suka shaida lamarin. Jami'an Rasha sun faɗa a jiya Talata cewa wani jirgin sama mara matuki na Ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin Moscow, amma makaman kariya ta sama na ƙasar sun harbo wasu jirage 2 marasa matuki a wajen babban birnin Rasha.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu wanda ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin nake muku fata alkhairi. Ma'assalam.